الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne daga masallacin Markazu Salafiya dake nan kan titin Majarot, Tudun Wadar Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana mun shiga daren Litinin da ya daidai da daren 8 ga watan Safar, hijira na da shekara 1433, daidai da 1 ga watan Januwari shekara ta 2012. Wannan shine cassette na biyu daga cikin jeren giyar sako na fatan alheri da muka sanyawa farin sakon fatan alheri zuwa ga kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunnah, sakamakon alherin da ya same su kuma ya samu duk wani mutumin arziki mai fatan alheri ga musulunci da sunna a duniya, dangane da haduwar kai bayan ainihin rabuwa tsawon shekara 21. Wadda wannan rabuwar kai ta jawa ahlus sunna musiba, ta jawa al'ummar musulmi bala'i gaba daya. Mutanen Najeriya har maguzawa sai da suka shiga uku, balle kristoci wanda su ma sai da suka ji jiki. Don haka wannan haduwar insha Allah ta'ala muna fatan wani mabudin alheri ne da Allah ya nufi ahlus sunna da sauran al'ummar musulmi, har ma da waɗanda ba musulmi ba insha Allah ta'ala a kasar. Domin zan iya cewa bayan almajiran dan hodiyo waɗanda a wancan zamani shekara 200 ta wuce ake kiransu aljama'a, ba a taɓa samun wasu jama'a da suka haɗu domin su yi wa addinin musulunci masu farin zuciya da kyakkyawar manufa da kuma fatan alheri irin mutanen da suka haɗa ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna a tarihin Najeriya daga shekara 200 zuwa wannan zamanin ba. To ashe kaga irin waɗannan mutanen alheri, wasunsu sun kwanta sorasu, wasu kuma suka fara fada a tsakaninsu. Akwai waɗanda suke shekara 30 da ta wuce matasa ne a garin nan, su biyu duk inda ka gansu, kamar Imamu Ahmad ibn Hanbali da Yahya dan Ma'i, kamar Hassan da Husaini, duk inda ka gansu suna tare, amma sai da suka shekara 21 ba sa magana da juna a nan garin, amma da matasa ne. Duk inda ka gansu a garin nan da, to in ka ga wannan tambaye ɗayan, in ka ga wannan to ɗayan na kusa, an ba haka ba ka tambaye shi ina yake. Duk wanda yayi sunna rashin kunya a nan lardin Zazzau, kowaye sai sun dira kofar gidan shi, komai karatun shi, sai sun je sun zauna sun tattauna da shi. Amma sakamakon wannan rabuwa sai da suka shekara 21 ba sa magana da juna. To kaga wannan musiba ce, domin hadisi ya tabbata sahihi a cikin Musnadul Imam Ahmad da sunan Abi Dawuda da Mu'jamut Tabarani, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa daren 15 ga watan Sha'ban idan yayi, Allah madaukakin sarki ya kalle ko duniyan nan sai yafe wa dukkanin al'ummar musulmi gaba daya, sai dai mutane biyu waɗanda ba sa magana da juna. Kaga wannan musiba ce a ce irin wannan dare mai wannan daraja ya samu mutane biyu ba sa magana da juna. Sannan fadan mutum biyu a zamanin sahabbai ya ga Allah ya dage Lailatul Qadri. Daren Lailatul Qadri ya sauka a wani dare, sai wasu mutane biyu sai suka fara fada, sai Allah ya dauke daren Lailatul Qadri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai nayi marmazana fito ne in fada muku Lailatul Qadri, sai kuma na samu wani da wani suna fada, sai Allah ya ce ya fasa Lailatul Qadrin a yau, amma ne yiwa ta zama alheri gare ku, ku neme ta a 21, 22, 23, 25, 27, 29. Saboda haka musiba ce a ce musulmi kwaya biyu suna ainihin fada, balle suna gaba, balle a ce al'umma ce wadda Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, sai ce fa aslihu bainahuma. Idan aka samu yanki biyu suka yanke, suka bangare na mutane suna fada da juna, suna yakar juna, Allah ya ce ku sauran musulmi da abin da bai shafe ku ba sai ku yi kokarin sulhu a tsakaninsu. Wannan aya ku aje min ita a matsayin bashi, zan dawo zan yi mana tafsirin ta, tafsirin da ainihin wato zamu fito da irin fikhun da ke cikin ta a cikin wannan munasaba a cikin jeren gyar waɗannan kasusuwa. Yan uwa musulmi, mai magana Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria. Zan yi wata matashiya kafin ainihin in fara wannan ainihin wa'azi nawa na yau, wanda shine a matsayin asalin wa'azin. Abubuwan duk da na gabatar a jiya a matsayin sharar fage ce da kuma muqaddima ko shimfiɗa. Matashiya ta farko ita ce, don girman Allah, duk wanda ya saurari kasar ɗin jiya kar ya karar da komai har sai ya ji kasar ɗin yau, kamar yadda duk wanda ya ji na yau kar ya karar da komai har sai ya ji na jiya, har kuma sai ya ji kasar ɗin da zai biyo baya da waɗanda za su biyo baya. A taƙaice, wannan matashiyar tana cewa ne kasusuwan da za a yi za su kasance guda huɗu zuwa guda biyar ko shida. To kafin kai wani comment, karka ce komai don ka ji kwaya ɗaya ko don ka ji wata magana har sai ka daure ka tattara su ka gama jin su gaba ɗaya. To sa'annan in za ka yi wani ta'aliki sai kai. Idan ku har Allah ya jarabce ka da kuncin lokaci, ba za ka iya sauraron su gaba ɗaya ba. To ina baka shawara, bayan ka saurari kwaya ɗaya ko wata magana, to karka ce komai, ka ja bakinka kai kai shiru. Ina ganin zai fi maka alkhairi insha Allah ta'ala. Matashiya ta biyu, shawarwarin da zan bayar a cikin jeren giyar waɗannan kasusuwa da ake saurare, ina fatan duk wanda yake sauraron su da wanda zai karanta su, don girman Allah ya saurare su da idan basira, kuma ya wanke zuciyarsu, ya ainihin wato kalle su da ainihin zuciya mai haske. Kada ya ɗauki abubuwan da zan faɗi kasantuwar ni ba dan cikin kungiyar bane, ya ɗauka cewa rashin sani ne, ko kuma suka ce, ko kuma kushe ne, ko kuma reni ne, ko ɗaya. Wallahi tallahi, shawara ce ta ɗan uwa musulmi masoyi ga ƴan uwanshi ainihin musulmai masoya. Matashiya ta gaba ita ce, misalai da mai yiwuwa zan iya kaiwa ga bugawa a cikin waɗannan jeren giyar wa'azozi, akwai wuraren da mai yiwuwa misalai za su kai in buga da makaranta ta mai suna Darul Hadisi Salafiyya, ko kuma ni kaina, ko wani abu da ya shafe ni. To don girman Allah, kar wani ya ɗauka ina ƙoƙarin fifita makaranta ta ne, ko ina ƙoƙarin fifita kaina, sai dai ƙoƙarin ba da shawara ne na ƙoƙarin wani abu da ni na gwada na ga ya ci a ɓangaren da'awa. Zan yi ƙoƙarin ƴan uwana ma su yi tarayya da ni akan wannan alheri. Matashiya ta gaba wadda ita ce ta ƙarshe ita ce, jeren giyar waɗannan kasusuwa da kake kallo da kuma saurare, gaba ɗayansu haƙƙin mallakarsu na makarantar Darul Hadisi Salafiyya ce, kuma makarantar ba ta halatta wa kowa domin ya je yana ainihin buga su, yana yaɗa su, ko yana sawwara su da kowace irin manufa, har sai ya samu rubutaccen ainihin izini da yarjejeniya tsakanin shi da shi da waɗanda suke jagorancin makarantar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Domin neman ƙarin bayani dangane da mas'alolin kasar ɗin, sai ka buga lambar wayar makarantar wanda ita ce 08031 7 0. Zan maimaita 08031 7 0, sannan wato sai kuma 60. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Taken wa'azin kamar yadda ka ji, farin saƙon fatan alheri ga ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. A jiya a cikin shimfiɗar mu mun gabatar da addu'o'i na alkhairai ga manyan malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa, har zuwa waɗanda Allah ya ɗauki ransu waɗanda sun yi wa sunna hidima a ƙarƙashin sunan wannan ƙungiya mai albarka. Sannan mun kawo taƙaitaccen tarihin shi wanda ya kafa ƙungiyar, shine Al-Sheikh Ismail Idris Zakariya, Allah ya gafarta mishi. Kaɗan daga cikin manufofi da ƙudurori da muradun ƙungiyar Izala, mun taƙaita su ƙwarai da gaske, amma za mu kawo su a gaba insha Allahu ta'ala. Ma'ana menene manufofin wannan ƙungiyar, waɗanne irin ƙudure-ƙudure take da su waɗanda take fatan ta cimma don su zama alheri ga al'ummar musulmi, sannan waɗanne irin muradu ne ita ƙungiyar take da su. sannan insha Allah ta'ala bayan mun gabatar da waɗannan bayanai a gaba za mu kawo hanyoyin da kungiyar ta tsara domin cimma waɗannan manufofi da kudurori da kuma waɗannan muradu na alheri sannan da bayani da muka gabatar dangane da irin jarabawar da Allah madaukakin sarki ya duro wa kungiyar wanda yake aka samu malamai da shugabanni suka yi tsawon shekara 21 ba sa ga miciji da juna idan ba a manta ba a jiya nayi ishara dangane da cewa na dauki bauchi a matsayin wurin buga misali kamar yadda na kawo dalilai shine bauchi tana daga cikin wuraren da tsakani da Allah an karbi izala gadan-gadan kuma ba da wasa mutanen bauchi suke ba alherin Allah ya kaiwa Imam Ibrahim Idris wato limamin masallacin Gwallaga na yanzu ina mishi fatan alheri nake cewa a bakin shi naji wata kalma da yake cewa mu mutanen bauchi muna yin ainihin wato izala ne saboda sunna ba muna yin sunna ne saboda izala ba ligiji kamci sai in ka iya balaga Hausa zaka fahimci magana wato kokarin muna son mu yi sunna ne garin haka muka shiga izala kenan da zai bayyana cewa izala ba za ta kai mu ga sunna ba za mu batta ba wai muna neman yin izala ne saboda ainihin sunna ba amma a ita sunna muka shigo mu yi a cikin izala wannan kalmar ta shahara a wurin wannan dattijo ya dade yana fadin ta dan haka zan gaya maka duk wani hadisi da kake jin ana shakka a aiki da shi ka tafi masallacin Gwallaga sai din bai inganta ba yanzu yanzun nan ne saka izin da gaggawa kawai ana gama fadin shi ana fara aiki randa mai wa'azi ya miƙe a masallacin Juma'a yana bayanin cewa riken sanda da limamin Juma'a yake bid'a ce limamin yana zuwa sai karya sanda ya jefar da yata yace an daina rike ta shine wannan bauchi kenan in dai sunna ne yake fada ya kwala ne ana haduwa kawai shikenan dama ita ake nema alherin Allah ya kai musu to wani abun mamaki sai da izalar bauchi ta rabu da shekara 3 sannan ma ta kasa gaba daya ta rabu tun 1987 aka raba masallaci a bauchi tsakanin jama'ar Malam Sana'il Idris da ake ce musu ɗan masallacin bakin kura da kuma ainihin jama'ar masallacin Gwallaga sune ɗan asalin masallacin na asali matsalolin kuma da suka raba su sune ne ishara a jiya matsalar ahlul kitabi shin akwai ahlul kitabi a Najeriya ko ba su za a iya cinyan kansu ko ba za a iya cinyan kansu ba za a aure su ko ba za a aure su ba Malam Ismail Idris ya ce pau babu ahlul kitabi a Najeriya ba za a cinyan kansu ba kuma ba za a aure su ba su kuma ɗan masallacin Gwallaga suka ce a akwai saboda haka nan da nan da matsaloli suka yi matsaloli shikenan aka rabu tun 1987 kafin asalin rabuwar da ta faru ta kasa gaba daya 1990 daidai shi yasa kaji nake cewa shekara 21 Allah madaukakin sarki ya taimaka amma kafin abin da zai baka mamaki ana sanarwa a radio cewa za a yi taron hada kai dattijon nan da nake gaya muku jiya Imam Gida da Umar yana bangaren Malam Sama'il Idris ne har zuwa rabuwar da akai ana cewa ba a hade shikenan a masallacin Gwallaga ya salla kuma shikenan nago a mutu su ba ku da matsala in dai mutumin bauchi ne da ya ga gaskiya kawai shikenan ba zai tsaya yana tawili ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi in Allah ya so zan ci gaba da buga misalai da su saboda akwai abubuwa da yawa a bauchi wadanda suke akwai ban sha'awa Allah madaukakin sarki ya taimaka daga cikin shawarwari da na fara gabatarwa jiya bayan na gama muqaddima na fara bada shawarwari dangane da harka addini da kuma harka ilimi da kuma mas'alolin malamai waɗannan shawarwari da nake bayarwa to gaskiya saboda Allah ina fatan su ne nake ishara akan cewa lallai a dauke su da matukar muhimmanci kwarai da gaske idan jama'a ba su manta ba a jiya na jawo hankalin kungiyar cewa lallai kira da take zuwa ga alqur'ani da sunna kira ne wanda yake kyakkyawa kiran al'umma su zama ahlus sunna daidai ne amma sakamakon fitintunin shi'a da khawarij da qadariyya da suka faru a musulunci kuma waɗannan kungiyoyi na ƴan bid'a suka ci gaba da kiran kansu suma ahlus sunna har anan kurkusa wani tijjani as-samawi dan kasar Tunisia ya rubuta ash-shi'a hum ahlus sunna, wai shi'a sune ahlus sunna. To sai malaman ahlus sunna original nagari ba yan jabu ba, sai suka koma suna cewa su ahlus sunna ne amma a bisa manhajin salaf. To da an faɗa haka sai dan shi'a yayi shiru, saboda dan shi'a zagin salaf yake, zagin magabata yake. Dukkanin malaman ɗariƙun sufaye zaka ji suna cewa kansu su ma ahlus sunnati ne, tun daga ƴan Tijjaniya har Qadiriyya, amma ba za ka taɓa jin ya ce maka shi ahlus sunnati ne a bisa tafarkin salaf ba. To don haka idan ahlus sunna a yau yana son ya bambanta kanshi daga waɗanda ke danganta kansu ga ahlus sunna ƴan jabu, to dole ne ya ce shi ahlus sunna ne amma a bisa tafarkin salaf. To tunda kake ba za ka ji ƴan ɗariƙu suna danganta kansu zuwa ga salaf ba, saboda da zarar ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa ya danganta kanshi zuwa ga salaf, to zai ga tufka da warwara a cikin abubuwan da yake yi. Saboda haka ina kiran kungiyar da duk inda za ta yi kirarin Alƙur'ani da sunna, to ta ce a bisa tafarki da fassarar malaman farko. Uban kungiyar shine Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta mishi. Kamar yadda jiya na baku labari, an yi mishi tambaya, Abubakar Gumi kai dan izala ne? Yace a shi uban izala ne. Haka abin yake. Shi da kanshi duk sanda yazo zai fara karatu sai ya tabbatar da wannan magana, cewa kuma ba za ka fahimci Qur'ani da hadisi ba sai ka bi fassarar malaman farko, ma'ana sai ka bi fassarar salafu. To na ga muku cewa har dan hodiyo duk wannan hayaniya da yayi daga baya ya dawo ya gane cewa ba daidai bace, sai ya dawo ya kayyade da awashi da cewa Qur'ani da sunna amma a bisa tafarkin malaman farko salafus salih. Ka karanta littafan shi, waɗannan maganganun suna nan burjik. Haka mai risala yake cewa wattiba'us salafi waqtifa'u atharihim, a rinka yi ana bin salaf a kuma rinka tsayawa inda suka tsaya. To shine alkhairi, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Alheri gaba daya tattaru a wurin ainihin biyayya da tsayawa ga abin da salaf suke akai, sharri kuma gaba daya ya tattaru a kirkire-kirkiren da ƴan baya suka kirkiro wanda ya saba malaman farko. Saboda haka wannan shine jan hankali na farko da ne wa ainihin mutanen kungiyar. Bangare na biyu kuma, duk sanda aka ce mu ahlus sunna ne, sai a marmaza a ce amma a bisa tafarkin salaf, to shikenan mun tabbatar da cewa eh ga inda muka dosa kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bin tafarkin salaf ba kungiya bace. Abinda ake nufi shine Qur'ani da hadisin ba za ka fassara shi da ra'ayinka ba sai yadda fassarar shi tazo daga Allah, daga annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To anan ne nake so zan dan tsaya, zan gabatar da ainihin wato wasu kalmomi guda biyar rak waɗanda zan yi sharhin su da maganganun wani bijimin malami daga cikin malaman salaf, shine al-Imam Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Waɗannan kalmomi biyar, kalma ta farko ita ce Ibn Taymiyyah ya faɗi, yake cewa fadilul muslimina mabniyun ala ittiba'i kitabillah wa sunnati nabiyhi wa muttafaqat alayhi al-umma. Addinin musulunci ko addinin musulmi ya ginu ne akan bin littafin Allah da sunnar annabin shi da kuma abinda al-umma suka hadu akai. Fa hadhihi as-salasa hiya usulun ma'suma, kaga waɗannan abubuwa uku, Qur'ani, sunna, ijma'i, to tsararru ne, babu kuskure a cikin Alkur'ani ko kadan, babu kuskure a cikin sunna ko kadan, babu kuskure a cikin ijma'i ko kadan.
duk abin da ya kai a ce wannan Qur'ani ne to babu kuskure a ciki duk abin da aka samu shi a cikin hadisi ya tabbata cewa ya tabbata sunna to babu kuskure a ciki duk abin da ya tabbata a kira shi ijma'i to wannan abin babu kuskure a ciki a ƙarƙashin haka duk wanda yake daukar aqidar shi cikin Qur'ani ku da hadisi da ijma'i ba za a taba samun aqidar shi tana da ainihin cikas ko koma baya ko wani tasgado ba Allah madaukakin sarki kiyaye wa ma tanaza'at fihi al-umma radduhu ila Allah war rasul sallallahu alaihi wa sallam Ibn Taymiyyah yace dan haka duk abinda al-ummar musulmi suka jayayya sai su ainihin koma su nunawa littafin Allah ko su kai ga Allah ko su kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine zai warware musu ainihin rikicin kamar yadda ainihin alqur'ani ya bayyana haka Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa wa laysa li ahadin an yansuba min umma shakhsan yad'u ila tariqatihi bi halatta ga wani ya kafa wa al'ummar musulmi wani mutum wanda zai rinka kiran al'ummar musulmi su dawo su bi tariqar wannan mutum ba bi halatta ba wa yuwali wa yu'adi alaiha ghawr nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan mutum da za a kafa a ce a bi tariqar shi a rinka kauna da kiyayya akan wannan tariqa ta shi kowa ne ne in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ko wani cikin sahabbai ka dauko kace dole a tsaya abu duk abin da Abubakar Siddiq yake akai kaf shi kadai to wannan bai halatta ba dan haka kowa ne ne annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ake rikewa a ce al'umma ku tsayu akan shi ayi soyayya da gaba akan wannan biyayya hanya ta shi wala hadi ghayr kalamillahi wa rasulihi wa majtama'at alaihi al'umma sannan bai halatta ga kowa ya kafa wa mutane maganar wani akan ta za a mutu akan ta za a rayu ayi kauna da kiyayya akan ta in ba maganar Allah da maganar annabi ba sai maganar da al'ummar musulmi suka hadu ainihin akan ta bal hadha min fi'l ahli al-bid'ah yin haka to dabi'a ce da aiki na yan bid'a alladhina yansibuna lahum shakhsan wadanda zaka ga wasu sun kafa wa wasu wani mutum guda au kalaman ko kuma su aje wa wasu wata magana yufarriquna bihi bainal umma sun karaba kan al'ummar musulmi da ainihin wadannan irin maganganu ko kuma da irin wadannan mutane duk abin da ya kawo hayaniya a cikin musulunci fa ina son ku san cewa ba bin annabi bane duk abin da ya raba kan al'ummar musulmi ba bin alqur'ani ko hadisi ko ijma'i bane wani mutum ne aka kawo shi dan kasar waje daga kasar wajen musulunci aka kafa shi a cikin musulunci aka ce sai abi shine sai wasu su ce za su bi sai wasu su ce ba za su bi ba daga nan sai ai ta rikici amma har yau babu inda aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah wani musulmi ya tsalle ya ce ban yarda ba sakamako kai ya rabu ba a taba samun wannan a cikin musulmi ba ashe kun ga duk abin da ke raba kan musulmi to ba shine abin da ya hada su ba ba wani musulmi wanda ya taba cewa bazan bautawa Allah ba kuma wasu suka goyi bayan shi sakamakon haka masallaci ya rabu ba wani musulmi da yace ban yarda Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam akan haka masallaci ya rabu tabi'a ce ta yan bid'a sai su kawo wani mutum sai su kafa su ce abi shi to duk wanda ba zai bi ba shikenan sai kuma a ce kan musulmi ya rabu ashe in har ana son musulmi kansu ya daina rabuwa to a daina kawo wasu mutane in ba manzon Allah ba da za a ce abi a daina kawo wasu maganganu in ba ayoyin alqur'ani ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wadanda suka inganta ko kuma ingantaccen ijma'i to wadannan tabbas ba za su ainihin raba kai ba to yan bid'a ko sai kaga sun zo sun kawo wata magana wanda yuwaluna bihi ala zalikal kalam aw tilkan nisba wa yu'adu akan wannan magana za su kaunaci wanda yake kanta akan ta kuma duk wanda yake sai su ainihin kishi amma ita fa maganar ba qur'ani bace ba hadisi bane ba ijma'i bane shi wannan da aka kawo ba Allah bane ba annabi bane kawai wani ne aka dauko shi dan haka sai a samu rabuwar kai dan haka ya ku yan uwa ahlus sunna kun ji wannan yana daga cikin matashiya da zan fara yi wanda in kun fahimci maganar da ne dangane da misalin Bauchi shekara 3 1987 zuwa 1990 aka raba masallacin ahlus sunna wadannan suka wanzu a asali wadannan suka koma wani wuri menene ya faru saboda an kawo wata magana wadda ta saba ma alqur'ani ta saba ma hadisi kuma shi wanda ya kawo maganar a lokacin ya kafe akan sai abu maganar wasu suka mara mishi baya akan cewa yo dan menene ma kamar shi zai yi magana a ce kawai ba za a bi ba kun ji asalin abin da ya raba kan kawai aya ce ta ce kaza sai wani ya ce a'a ba za a yi aiki da ita ba shine asalin abin da ya raba kan to dole ne ƴan uwana ƴan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a guji gaba a kuma kiyaye irin wannan duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi da ijma'i to shikenan kowa yayyafa wa zuciyar shi ruwa sai kawai sai a karba shikenan sai kaga an zauna lafiya wannan magana tana nan a cikin littafin majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taymiya mujalladi na 20 shafi na 164 har wa yau ibnu taymiya yace wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul al-thalatha jami'a ma 'alayhi an-nas min al-aqwali wa a'mal wa min aqwalin wa a'malin batina aw zahira mimma lahu ta'alluqun bid-din su ahli sunnah suna gwada duk abubuwan da mutane ke aikatawa a sarari ko a boye da duk abin da mutane ke fade a sarari ko a boye da qur'ani da hadisi da ijma'i wanda duk yake da alaka da addini in dai kai magana tana da alaka da addini sai ahli sunna sai su dauko ta su gwada da qur'ani su gwada da hadisi su gwada da ijma'i in ta yi daidai a dauka in ba ta yi daidai ba a watsar maka idan kai wata fatawa ko kai wani aiki ahli sunna sai su gwada da qur'ani da hadisi da ijma'i in ta yi daidai a karba in wannan aikin bai daidai ba sai a watsar maka haka asalin ahli sunna suke dan haka ƴan uwa ƴan kungiyar izala sai ku kokarin rike wannan asalin shine asalin ku shine kirarin ku la ta'ata liman lam yuti' Allah azza wa jalla hadisin annabi ne sahihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka ibnu taymiya ya cike da cewa wal ijma'u alladhi yanzabit huwa ma kana alaihi salafus salih ijma'i kuwa wanda yake kulluwa a ce an yadda da shi shine abinda malaman farko suka hadu akai in domin kuwa ba'dahum kasura al-ikhtilaf bayan malaman salaf sun wuce sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina to rigingimu da sabani yayi yawa wanta sharatul umma kuma al-umma ta watse kowa ya kama gaban shi amma yaushe ne al-umma suke akan addini daya shine tun daga sabda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rasu ya bar su akan addini daya har zamanin sahabbai har zamanin tabi'ai har zamanin tabi'ut tabi'ina din rabuwa da kake jin an ce an yi ba rabuwa ce ta addini ba malaman salaf ba su taba rabuwa sun yi fada akan addini wannan ya kashe wannan ko wannan ya kafirta wannan ko wannan ya ki cin yankan wannan ko wannan ya ki bin wannan sallah ba rabuwar da ta same su rabuwa ce ta siyasa dan haka ba tayi tasiri ko kwaya daya wajen wani ya kafirta wani wani ya ki bin wani sallah wani ya ki cin yankan wani wani abun sha'awa fa suna cikin wannan ba ta kashin fada wanda har ya kai ga yaki in mutum ɗaya ya faɗi matacce duk sai su daga takobin sai kuma ai mishi wanka sai su hadu a bayan limami daya sai mishi sallah su kuma tafi makabarta ɗaya su je su kai shi suna kuka suna cikin wannan fada sai ka ga dan wani ya taso ya kai saurayi sai ka kira shi saboda ba ka magana da uban dan ba kwa shiri amma haka ce ba a magana shine ba a zaman hira amma za a hadu assalamu alaikum a miƙa hannu a gaisa shikenan sai kowa yi gaba amma ba a shiri amma za a yi sallama za a miƙa hannu in ya wuce sallah ba a bi shi sallah in an hadu za a yi mishi sallama amma a zauna hira ba a yi saboda wannan yana bayan wani wani yana goyen bayan wani a haka in ka ga dan shi ya taso shekarar shi 17 ya isa aure sai ka kira shi sai ka ce kai eh ka je ka ga babanka cewa zan baka yata amma ka ce kai zo gidana sai kana karanta tarihin su cikin al-isaba cikin ainihin wato abin nan al-awasim min al-qawasim fi tahqiq mawqif as-sahaba ba'da ar-rasul wafatir rasul sallallahu alaihi wa sallam na malam ibrahim al-wazir da littafin sirru ala bin nubala je kanka ga babanka zan baka yata amma ka ce kai sake zo gidana na haka sai turo kanin shi ko turo wani ko wasu wadanda su za a iya sauraron su in haka zo daurin auren shi uban zai zo sai ya tsaya can assalamu alaikum wa alaikumus salam Allah ya sa alheri sai kauce cewa haka ya yadda zai dauke shi ya ba dan wancan
amma ba haƙi amai sha addini amma matsalar siyasa ce ta hada su shi yasa abin bai tasiri ga komai ba ba ƴaƴan suka taso kamar ba ai abin ba saboda ba su ga tasirin abin ba me yasa saboda abin bai lalata addini ba don haka ƴan shi'a da ke cewa tarihin musulunci na da kyau lokacin manzon Allah na da rai da ya rasu tarihin musulunci ya nuna na ƙarya ce wannan tarihin musulunci bai munana ba abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya basu akai na addini ka ba su sauya komai ba amma siyasa ce aka samu tashin hankali da rarrabuwa wannan kuma ba ta da alaka da ta ce wani ya kafirta wani ba za a bi shi sallah wani ba za a ci yankan shi ba don haka suka yi ta aure a tsakaninsu don haka ƴaƴa da jikokin annabi da ƴaƴa da jikokin abubakar da umar duk sai suka rikide suka zama surukan juna wannan ya auri ƴar wannan wannan ya auri jikar wannan wannan ya auri kanwar wannan haka suka cuɗe gaba daya ƴaƴan waɗannan mutane guda biyar ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam da jikoki da ƴaƴan abubakar da jikoki da ƴaƴan umar da usman da ali sai ya zama gaba daya sun cuɗe sun zama daya duk wanda yake bibiyar karatuttukanmu na sahihu muslim ko makon da ya wuce a muqaddima sai da muka karanta wani yana gaya wa wani irin haka ga ka jikan abubakar ga ka jikan umar ya akai za a yi maka tambaya ka fito gidan malamai baka sani ba sannan al-imam ja'far yana cewa abubakarin ya haife ni so biyu saboda shi jikan abubakar ne ta can sama kuma ya sake zama jikan abubakar ta kasa saboda haka ku fahimta malamai na ainihin wato farko su kansu a hada yake game da addini amma fa wannan baya hana ka ji fatawar wannan na cewa ayi fatiha a sallah dole ne a bayan liman wannan kuma yace ba dole bane in ba a jin karatun wannan yace ayi bismillahir rahmanir rahim a bayyane idan sallah bayyana karatu ce wannan kuma yace ko ta bayyana karatu ce ita bismillah ayi ta a boye wannan ana iya samun wannan wannan ba rabuwa ce a cikin addini ba don wannan fatoyi ne fahimta ce amma abinda ake magana abinda ya shafi aqida ko manhajiya ba su da bambanci da juna ko kadan kuma ba su kyamar juna dan haka ba su taba raba masallaci ba ba su taba kafirta junan su ba to a karkashin haka idan har ka fahimci wannan da kyau to abinda ake kira ijma'i jama'a ba shine yanzu ku tara wasu malamai a masallacin ku su hadu akan wata fatawa sai ku ce an yi ijma'i ba a ijma'i shine haduwar da waɗancan suka yi tun kafin rigingimu ya faru to kuma duk abin da ake al'umma suke da bukata a cikin addini to waɗannan mutane sun gama ijma'i akan shi a ƙarƙashin haka babu wata matsala wanda za a ce in ba ta ba addini amma kuma a ce qur'ani bai magana ta ba sunna bata zo da ita ba ijma'i bai waiwaye ta ba babu wannan duk wasu mas'aloli kuma da za su taso daga baya waɗannan mas'aloli marare ne akan duk abin da aka riga aka hadu akai dan haka jama'ar ahlus sunna musamman ƴan uwa ƴan kungiya kunji ka'ida ahlus sunna ta farko ita ce ba sa ainihin wato gabatar da wani kowane ne akan Allah da manzon shi ba sa gabatar da wata magana kowace iri ce akan magana Allah da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma akan ijma'i gaba ta biyu ta maganganun da nake kokarin kwararowa su ne at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-qudu'u laha sallama wa nassoshin shari'a duk ahli sunna an aka ce Allah ya ce to kawai shikenan inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na duk mutumin kirki musulmi mu'mini ana cewa Allah ya ce sai ya sallama to wannan shine ainihin abin da ake so sannan kuma waɗannan nasoshi na shari'a bayan ka sallama ka karbe su kuma ka rinka madadi gaban su karka zo kana izgilanci ga waɗanda suka gaya maka eh to tunda dai abin da kuka ce kenan nayi ba dai runguma hannu bane to na rungume shikenan hankalinku ya kwanta to ka sallama amma baka yi ladabi ga abin ba dole ne bayan ka karba kuma zuciyarka ta natsu kayi ladabi ga abin ba wai ladabi ne ga wanda ya fada maka ba a'a ladabi ne ga ita shari'a din to ahli sunna wannan na daga cikin ainihin alabomin su at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-qudu'u laha ina fata an gane ahli sunna barka ji abin da ainihin ibnu taymiya yake fadi yake cewa ahli sunna ko da wannan magana mun dauko ta ne daga cikin littafin dirasatun fil ahwa'i wal shurak wal bid'ah wa mawqif as-salaf minha na Dr. Nasir al-Aqal wani professor ne a ainihin kasar Riyadh a shafi na 373 yake cewa ahli sunna yanzuruna lil nususi nazara taslim wa iz'an ahli sunna suna kallon nassoshi ne kallo suke musu na sallamawa da kuma mika wuya li'annaha min ash-shari'il hakim saboda daga manzon Allah suke manzon Allah ko gwani ne amintaccen Allah ne duk abin da yake fadi daidai ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fala yanzuruna ilaiha bi'tiqadin sabiqin ahli sunna ba sa kallon nassoshin shari'a da wani kuduri wanda ya gabata wato ba sai sun gama kudurce wata aqida ko wata fatawa ba sannan yazo yana kallon aya yana ga ya zai yabban karata ta dace da abin da ya gamsu a a cikin nassin ne aqida shi take fitowa a cikin nassin ne fatawar take fitowa kafin nassin bai da fatawa kafin nassin bai da tacewa sai ya ga nassin nan sannan nassin abin da yake sai ya fada ba wai sai ya kudurce sannan sai kuma yana bude qur'ani yana neman wata aya ce za ta daidai da maganar da ya riga shi ya fada ba haka ahlus sunna suke ba wala ra'ayin mubayyad haka ahlus sunna ba sa ainihin kallon nassoshin shari'a akan wani ra'ayi wanda sun kwana akan shi ka kwana akan wani ra'ayi ka tashi sai ka zo kana bude blogul ma kana ga ko zaka samu hadisin da zai goyi bayan ra'ayin amma ba ta hadisin sai ka samu wani hadisi ko da tsiya ka bankar hadisin yayi daidai da abin da kake akai to wannan ba tabi'a ce ta ahlus sunna ba bi khilafi ahlul bid'ah wal iftiraq sabanin yan bid'a masu raba kan musulmi lam yusallimu lin nusus ibtida'an su tun farko ba za su sallama ma nassi ba bal i'taqadu umuran min indi anfusihim sai sun fara kudurce abu tukuna sai ya fara daukar fatawa ya yadda da ita wance ina dalili sannan sai fara laliban dalili ya taka maka bi aw matbu'ihim ko kuma ainihin wato sai ya dauko wata aqida ko wani ra'ayi daga wurin wadanda yake bi sannan sai ya tafi laliban wannan magana ina dalilin ta yake thumma akhadhu fil istidlali alaiha sannan sai kuma ya ta kokarin ina zai nemo hujja wa ikhba'in nusus laha da kuma kokarin lankwasawa da bankar nassoshi har sai nassoshin sun yi daidai da abin da yake akai wannan alama ce ta yan bid'a to kun ga wannan musibar jama'a na ɗaya daga cikin musibar da Allah ya jarabci ahli sunna da ita lokacin wannan sabanin dan haka dan girman Allah a kiyaye wannan dan kai ya sake samu shine mutun yayi magana a ce mishi ina ka samu wannan maganar sai dai talaliban maganganu in ya kawo nan a ce wannan ba hujja bane sai ya ce to duba nan nan ma a ce ba hujja bane kaga tun farko da yana da hujja kwakwara me yasa ba zai kawo ta ba saboda haka ahlus sunna baya yanke shawara akan wata magana sannan ya tafi neman dalilinta a yana duba qur'ani ne abinda qur'ani yace shine mazhabar shi abinda hadisi yace shine aqidar shi abinda ijma'i yace shine fatawar shi dan haka kafin ya magana yana da dalili da yayi magana sai ya nuna dalili sai a zauna lafiya jama'a kun fahimta to haka ahlus sunna suke sannan sai kuma ibnu taymiya da yazo yana magana dangane da mu'tazilawa da khawarij yana bayani yana musu raddi da murji'a waɗannan duk wasu ƴan bid'a ne waɗanda ba mahalli ne yanzu na a tsaya a tattauna magana akan su ba sai dai ka samu karatuttukan da muke a darun hadisi suna nan ana daukan su a kasusuwa na radio da kuma ainihin kasusuwa na DVD zaka ga mun sa musu suna Hamawiyya muna sharhin littafin Ibnu Taymiya ne mai suna Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra muna fatan insha Allah ta'ala za a yi wajen kasusuwa 300 zuwa 500 a cikin wannan sharhi da muke wannan littafi insha Allah ta'ala duk waɗannan kungiyoyi muna bi ɗaya bayan ɗaya muna bayyana mecece aqidar su kuma ina za a je a samu ƙarin bayani dangane da aqidar su to da Ibnu Taymiya yazo yana raddi ga mu'tazilawa mu'tazilawa sun fi daidai da waɗanda a yau zaka fassara su da cewa ƴan kalakatu khawarij sun fi daidai da waɗanda a yau zaka ce ƴan boko haram murji'a kuma sun fi daidai da waɗanda zaka ce ƴan dariqa a yau ina fata an gane waɗannan din nayi mana misali ne na kusa wanda a takaice zaka iya fahimta sai Ibnu Taymiya yace wal maqsubu a gaskiyar lamari abin nufi dai anan anna misla haula'i kaga ire-iren waɗannan ƴan bid'a da muka ambata taqadu ra'ayan sun kudurce wasu ra'ayoyi ne ثم حملوا الفاظ القران عليه
sannan sai suka koma suna dauko lafuzzan Qur'ani suna kokarin kawowa su kara wannan kun tuna yau kusan shekara 30 a kasan nan wani babban malami ya ainihin fassara cewa abin da yasa a wannan shekara aka yi rashin ruwa da fari da talauci saboda mutane sun ki karban dariƙa ne da ya tashi bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce saboda Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa ai da sun tsaya akan dariƙa da mun shayar da su ruwa mai yawa to abin da zaka ce shine tsakanin saukar ayat da wannan magana akalla shekara 1400 ma'ana bayan ayat ta sauka da wannan ainihin doka sannan aka samu wannan fassarar ta zo sannan aka samu waɗannan maganganu da waɗannan irin dariƙoƙi to abin da zaka ce sai da ya kudurta cewa rashin bin dariƙar shi ta tijjaniya ce ta kawo rashin ruwa me dalili sannan sai ya ce ai Qur'ani ya ce ba sun tsaya akan dariƙa to anan dan Qadiriyya ma in yaso zai ce tashi ake nufi dan Naqshbandiya shi ma zai iya cewa haka dan Shafiliya shi ma zai iya cewa haka kowa ma zai iya fadin haka wannan yana daga cikin da'abul mubtadi'a dabi'ar yan bid'a shine sai sun fadi magana sannan sai su je su samu nassin alqur'ani sai su bankara nassin dole gurbayan magana su ko da tsiya ko da arziki sai malam yace walaysa lahum salafun min as-sahabati wat-tabi'ina bi ihsani sai kaga irin waɗannan abubuwan ba su da wani wanda ya gabace su cikin sahabbai cikin tabi'ai ba wanda ya gabace su wala min a'immatul muslimina haka cikin limaman musulmi irin su Imam Malik Imam Ahmad Imam Shafi'i Abu Hanifa ba wanda ya gabace su la fi ra'ayihim ko a cikin ra'ayin su wala fi tafsirihim ko kuma a cikin irin wannan tafsirin nasu sai ka rasa samun ina suka gano duk duniya ba inda zaka je ka karanta wani tafsiri wanda zaka ga an ce wa Allah wistaqamu ala tariqati da sun tsaya akan tariqar tijjaniya da mun shayar da su ruwa nace duk duniya dan girman Allah akwai tafsiri kwaya ɗaya da ya faɗi haka Albani ne yake faɗin haka na Zaria ka kawo tafsirin magani duk duniya ba wani tafsiri da zaka je ka ga ya ce ma'ana at-tariqa anan at-tariqatu tijaniya don in har akwai wannan tafsirin to ƴan Qadiriyya kuma za su fito su raddi su ce a'a da mu ake ta mu ce ba ta ku ba dan Naqshbandiya su ma haka to sai kaga kenan maganar nan da Ibn Taymiyyah ya faɗe ta gashi yau kusan shekara 700 tabbas haka ne Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana a cikin mujalladi na 13 shafi na 358 cikin littafin Majmu'ul Fatawa al-Kubra Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'ar ahlus sunna musamman ƴan uwa ƴan kungiyar izala kun ji abu na biyu daga cikin dabi'ar ahlus sunna shine ahlus sunna suna sallama manassoshi na shari'a sallamawa kai tsaye babu jayayya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya san dan izala haka aka san shi duk inda aka ga nassi kaga mutum bai yadda ba Allah to sai dai da wannan rikicin ya faru amma dan izala original in aka hadu a daura an je wa'azi yana yin wani kuskure kace mishi a'a akwai hadisi shikenan ba sai ka faɗa hadisin ba kana cewa akwai hadisi ya yadda kuma zaka ji a garin su ana musifa da shi saboda ya ce mun hada daura wani ya ce akwai hadisi saboda tsabar imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka wannan siffa da dan izalan asali yake da ita ita ce siffar asalin ahlus sunna ba haka duk wani dan izala ya marma zai dawo kanta ana ce maka Allah ya ce sai ka ce dama abin da muke jira ke annabi ya ce sai ka ce akan haka muke dama shine inna ma kana qaulan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na mu'mine da an ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ce mun ji mun bi babban malami al-imam shafi'i cewa yake kullul ulumi siwa al-qur'an mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka fawaswasatu ash-shayatin yace duk wani ilimi in ba qur'ani bane bata lokaci ne yace sai dai hadisi ilimi shine muji an ce haddathana ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace kaga ilimi kenan yace in ba haka ba bata lokaci da shirme ne
ibn al-qayyim bayan imam shafi'i yazo yana cewa shi kuma al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwih ilmi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ba shirme bane duk daidai ne yace mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih yace ba ilmi bane a ce maka malamin fiqhu kaza ya saba ibn al-qayyim yace tur magana ta munana ai aka ce manzan Allah ya ce shi kanshi malamin fiqhu in yana nan cewa zai alal aini war ra's saboda haka kar ka sake a ce maka manzan Allah ya ce kace imamu wani ya ce kaza a imamu wani hayyara su dan goyen ba manzan Allah ne imam maliki bai taba saba manzan Allah ba haka nan imam shafi haka ahmad in ka ga sabani kuskure ne ba ganganci bane saboda ba malaman bid'a bane malaman sunna ne ba masu son zuciya bane masu tsoron Allah ne a karkashin haka zamu zo mu tattauna wasu nassoshi daga Ibn Taymiyyah ba da dade wannan ba wadanda za su tabbatar maka insha Allah ta'ala ko malami yayi kuskure duk girman shi ba abin shi akan kuskuren kuma ba a suka shi kuma wannan bai rage girman shi ba wannan shine adalci ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji ka'ida ta biyu ta ahlus sunna ita ce sallama wa nassi da kuma runguman nassi ba kirkiro magana ba aje a nemo nassi a bankara shi da karfin tsiya shi nassin dole ya goyi bayan magana in ba haka ba za a bar shi ya zauna lafiya ba na uku fahmuhum lin nususi ala dawi fahmi salafi wa ma nukila anhu na daga cikin tabi'ar ahlus sunna fahimtar nassoshin alqur'ani a bisa hasken fahimtar malaman farko da kuma fatoyin da aka ciro daga malaman farko ahlus sunna in suka ja ara to ba sa ainihin wato fassara ta kawai a wuce sai an tsaya an tattauna ta ta hanyar ibo ayoyin da suke da alaka da haka ta hanyar ibo hadisan da suke da alaka da haka ta hanyar ibo maganganun malaman sahabbai da tabi'ai waɗanda suke da alaka da haka anan ne zan tsaya in ce ina nasiha da bada shawara ga ƴan uwa malaman kungiyar izala a dan gyara kadan daga irin yadda ake tafsiran tsakanin magriba da isha da wajen ayoyi da ake karantowa a wa'azin kasa da wajen tafsiran watan azumi a tsaya aya daya a karanta ta a gayyato ayoyin da ke da alaka da ita a gayyato hadisan da maganganun malamai ko da wannan zai kai ne ga malami sai ya je ya shiryo lecture yana yana kallo yana fade shine daidai ba wai kawai a jawo mishi aya ya fassara ta da Hausa ya wuce a'a ana so a ji wata aya ce ke da alaka da ita wata alaka ce a zahiri take karo da ita dan a warware wa musulmi su san cewa alqur'ani yana fassara junan shi ne ba yana karo da junan shi ba waɗannan hadisai ne manzon Allah ya faɗi a cikin wannan munasaba sallallahu alaihi wasallam dan su ƙara fito da abin idan kuna son ganin haka a aikace yana nan burjik wannan a cikin littafan malaman tafsiri kamar tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin al-Imam Ibn Kathir da tafsirin al-Imam al-Qurtubi idan kuna son jin haka a aikace ku rinka sauraron tafsirin Abubakar Mahmud Gumi da tafsirin Ja'far Mahmud Adam za ku rinka jin irin haka to gaskiyar lamari haka ahlus sunna suke tafsiri amma irin a jawo aya kawai a fassara ta ayi kabbara a wuce to wannan kuma na ƴan uwa ne tijjanawa eh kuma suna nan kan hanya insha Allah kwanan nan duk za a hade ai insha Allah insha Allah ku Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah ku duk za a hade ai kowa ya alƙawarin yanzu zai bar shirmi insha Allah kowa ya alƙawarin kowanne musulmi ya sha alwashi in ba manzon Allah ba zai sake bin kowa ba insha Allah kuma suna nan ba su taro insha Allah in sun yi taro kuma ba mu gobe comment insha Allah ai din yan uwa ne ai innamal mu'minuna ihwatun insha Allah kuma Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji a karkashin wannan jama'a malamai suka ce in za a yi tafsirin alqur'ani ana bin matakai kamar haka a dibo alqur'ani a fassara junan shi da shi ibn jarir al-tabari ya aikata haka da yawa a cikin tafsirin shi wani babban malami da ya biyo baya buzu ne mutumin kasar Mauritania
abokin Abubakar Mahmud gumi ne Allah ya gafarta musu mai suna Muhammadin al-Amin ibn Muhammadin al-Mukhtar Shankiti malamin Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ne malamin hadisi daga Jami'ar Bayan ya zauna yayin tafsirin al-Qur'an ya sa mishi abwaul bayan fi ibahil Qur'an bil Qur'an sarki ya tabbata ga Allah idan ya jawo aya guda daya duk wata aya take da alaka da ita wanda ba ta fassara ta ko wanda za a dube su a ga suna da karo sai ya tattara su ya fassara su wuri guda sannan ya kawo hadisai sannan ya kawo fatoyin malamai kuma da ka ike yin haka baya duba littafi da ka ike yi ni dalibin shi ya karantar da ni shine Al-Qadi Atiyatu Muhammad Salim shi ma dalibin nashi haka ya gaji malamin ya rinka karantar da mu muwatta a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka ike sharhin muwatta sai da yemu kasar dubu ha an kaje ka gano malamai malan ka zo Najeriya sai salati Allahu akbar ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji lallai ne a rinka kokarin fahimta ayoyi akan haka saboda haka kar a matsa in an je wurin wa'azi dole sai malamai goma sun hauduro a samu kwaya daya ya rike wata matsala mai muhimmanci yazo ya tattauna mana sai a ce wannan yayi magana a madadin kungiyar ne a warkaje matsala guda daya ai magana akan ta kuma Allah ya saka wa shi shugaban malamai na kungiyar da aka sa a yanzu Malam Saniya Haya Jingir yayi wannan maganar makon da ya wuce a garin Dutse a jihar Jigawa yace kada wani malami ya zo wurin nan da zimmar cewa dole sai ya hauduro duk wanda ya zo in ya zauna ma a kujera har aka tashi ba a kira sunan shi ba kar ya damu maksudi shine sako ya isa ko ba wani ne zai fadi wannan jawabi ne kyau kenan haka ake so kowa ya dauka cewa malam wani da ni da shi duk ɗaya ne in ma da zai nike magana ni ma karuwa zan yi shikenan in an je in da za a yi wata shida ba a ji sunan ka ba kar ka damu abinda kake so musuluncin ya ci gaba in musuluncin ya ci gaba kai ka ci gaba in musulunci ya kafa rumfa za ka rayu a karkashin wannan rumfar amma in ka dauka cewa sai kai to matsala za ta faru domin ran da ba kafa kuma kafin kafa ran da ka durkushe fa Allah madaukakin sarki ya taimaka amin dan haka jama'a kun ji wannan na daga cikin ainihin wato shawarwari da muke bayarwa a rinka tsayawa ana fahimtar nassoshi akan haka haka nassoshin hadisi ake fahimtar su ba a rike hadisi daya sai an gayyato waɗansu hadisai waɗanda za su zo su rinka kokarin fassara wannan hadisi shi yasa ka a rinka karatun littattafai irin su Bulughul Maram Riyadus Salihin Umdatul Ahkam kawai ana karantawa sururururu a'a a zo karatu a zauna a tattauna hadisi kwaya daya a tattauna a gayyato hadisan da ke da alaka da shi a gayyato fatoyin malamai a tattauna sai a tashi ya isa ko kun fahimta jama'a akwai babban malamin mu wanda ya karantar da kutubu sitta zuwa shekara 2 da ta kare ya kammala karanta su a Madina jama'a ni na koyi karatun sunan Nasara a wurin shi Malam Abdul Muhsin Al-Abbad sai da shekara 50 kuji shekara shi 50 tsakanin Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah barawatan ya gama shi malami ne professor ne na hadisi kuma mai kudi ne multimillionaire sai ya cikko aljihun shi da motar shi da kudi da kayan kyauta da alheri yace yau duk dalibin da yake da bukata nan ya zo kada ya shiga daliban Madina yake gaya musu yace saboda yau yana murna shekara 50 a rayuwar shi yace ya ci yana karantar da hadisin manzon Allah yace kadai abin da ke mai ciwo a lokacin da yake karantar da Bukhari lokacin ba a dauka dan haka Bukhari ne kawai ba a dauka ba amma duk karatutukan tun daga Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah kafin su an dauke su kuma muna nan da su a cikin makarantar mu akan sidina to abin da muke cewa shine yanzu ka duba malami irin wannan professor ne a hadisi shekara 50 yace yana karantawa kai in irin wannan karatu ne da ake namu na zuko a kasashe irin wannan wani ba a shekara kun san cewa wani shekara da yake sauke tafsirin Jallalain a wata shine a watan azumi ake sauka, to wani irin surura ne wannan? Mun fahimta jama'a, kun san cewa a kasan nan alaramma yana sauke Qur'ani izu 60 a dare daya, sai a ce alaramma mai 60, to akwai wanda ya fi shi gudu kuma shi in ya gama 60 din sai kuma ya tsara ta 20, sai a ce alaramma mai 80 ya sauke Qur'ani izu 80, 60 ya tsara da kwata, sai a ce alaramma mai 80. Amma annabi ya ce wanda duk ya karanta Qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba. Hadisai ne sahihai suna nan, Abdullahi dan Amr dan As, manzon Allah ya gargade shi ya ce mishi kar ya sake ya gaza kwana uku, domin ka'idar Qur'ani ita ce so ake kana karanta kana fahimta. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan walau kana من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله يكسرن كنورات القرآن منا دا القرآن بعد جورن الله بدا أنسى بكو دا تبكاد ورولا سرن كنورات القرآن منا كو قواتنا أكسا أكريفي أشكين زكاتنس تو متمن دبا أتي أدري ليا كرن في القرآن كجوا من إنانة سوا karatu wani yaji sai ce hazzan ka hazzi shi'ri, kana karanta Qur'ani da sauri kamar irin saurin waka. Shi yasa hatta irin alarammomi din nan da ake kira fijo, wadanda zai yi muku ainihin sallar tarawihi, ya saba da sunna, yace kai wa nabbu ya alaihi wa sallam amin arrahman allahu akbar, ya yi ruku'u in ya taso wa nabbu ya allama alquran, shikenan haka nan da nan cikin minti 10 sai a ce an gama tarawihi. A kawo kunu a ƙara, ina fata an gane. Ya saba da sunna, to ƴan uwa ahlus sunna, wannan Qur'ani a rinka tsayawa in an je wa'azin mako ko wa'azin ƙasa ko wa'azin jiha ko an zo karatuttuka ko karatun littafan hadisai tsakanin magariba da isha, a rinka yin su ane ana fassara su da wasu ayoyi, a rinka yin su ana fassara su da wasu hadisai, a rinka yin su ana fassara su da fatoyin malaman farko. To wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata nasiha wadda za mu zo da ita ga malaman, shine kowane malami sai ya rage lokaci na yawace-yawace da hirarraki da yawan zuwa abubuwan da ba su ne ke da muhimmanci ba, ya ba da muhimmanci game da nazari da bincike da kuma zama a tsakiyar ɗalibai masu bincike, domin zama cikin ɗalibai masu bincike na motsa himmar malami dole, saboda ba a ɓaro mai wata tambaya wadda dole zai kai ga shiri kyakkyawa kafin ya fito. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To bari ku ji abin da sayyidina Umar yake faɗi a cikin ainihin hadisin da al-Imam Ad-Darimi ya ruwaito daga gare shi. Sayyidina Umar cewa innahu sayati unasun ya'khudunakum bi shubahatil Qur'an. Umar yace wasu mutane ba su zo nan gaba suna kawo ayoyin al-Qur'ani suna rikita ku da su, fakhuduhum bis sunan, ko kuma ku rinka cafke su kuna kama su da sunna. Saboda in Qur'ani in wani ya dauko Qur'ani ya kawo shi a tsaye, ya ce to amma ai ga abin da sunna tace, ai ga abin da sunna tace. Misali mutum ya zo ya kawo wani irin salati na annabi, zaka ce wannan ba daga annabi bane, sai ya ce wa ai Qur'ani ne yace inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, sai ya ce mishi gaskiya Qur'ani ya faɗa haka, amma kuma ga abin da hadisi yace. Sahabbai sun je sun tambaye annabi ya za a yi salati, annabi ya koya musu, dan haka wanda annabi ya koyar shine salatin da ayat take nufi. Kaga dan haka in sun kawo muku rudani a Qur'ani ku kama ku da sunna, sunna ita take fassara al-Qur'ani. Sai yace fa inna ashaba sunan, domin malaman sunna wadanda ke fassara Qur'ani da sunna, a'lamu bi kitabillahi, sun fi kowa sanin littafin Allah. Shi yasa so da dama wai sai a ce an zo majalisi irin namu na ahlus sunna, an ji mun ce muna tafsirin Qur'ani, sai kuma a ce an ji mun buge da wasu bayanai. A'a, ai tafsirin ne ake yi, don su abinda mutane suka saba kawai a ce wadduhi ai na rantsi da lokacin sallar walha, ha haka ma wadda aka rabbuka wa ma qali, ubangijinka bai watsi da kai ba, bai manta da kai ba, haka to sai a ce a zama ɗaya an fassara ayoyi takwas. Ina sai a ce mun zo tafsiri har yau akan wadduha din ake, wato wani irin tafsiri ne wannan? A'a, haka tun farko malaman farko suke tafsiri, sai an tsaya aya an tsintsince ta, an kamaimece ta, an ji hukunce-hukunce masu yawa. Shi yasa Abdullahi dan Umar a lokacin da ya sauke suratul Baqara sai da aka yi mishi walima aka yanka raƙumi. Amma a shekara nawa? A shekara biyu. Yanzu Qur'anin gaba ɗaya mutane ke haddacewa a shekara biyu. Shi Baqara ce aya 286 a shekara biyu, saboda kowace aya sai an tsaya an ji karatunta. A shekara takwas ya sauke suratul Baqara. Amma yanzu Qur'ani ne wasu ke haddace shi. Shi yasa na daga cikin gyaran da Ahlus Sunna ba su yi a Najeriya, manhajiya ta hadda Qur'ani sai an sauya ta. Saboda har yanzu Ahlus Sunna suna bi suna haddace Qur'ani. Gaskiya ne, amma su ne yadda gardawa suke. Gardi za ka same shi a Maiduguri ya haddace. Tun yana titibiri, tun yana kolo, har ya zama titibiri, har ya zama al-gardi, har ya zama al-ramma, ya haddace Qur'ani kaf. Amma bai san fassara alamtar kaifa ba, bai san ma'anarta ba, bai iya sallah ba, in aure ya baci bai sanya zai gyara ba. Ga suratul Baqara a kan shi, ga suratul Ahzab a kan shi, ga suratul Tahrimi a kan shi, ga suratul Kaza-kaza, suratul Nuri. Waɗannan ayoyi duk sun yi maganganu akan harkar aure. Me yasa? Saboda kawai karatun ake kokari a haddace. Saboda haka ya ku jama'ar Ahlus Sunna, wannan irin hadda ita ma sai kun canza ta tayi daidai da yadda sunna take. Abu Abdurrahman As-Sulami yana ɗaya daga cikin malaman ƙira'a, yace malaman Musa Aliyu da su Ubayyu dan Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud sahabbai suka ce in suka koyi ayoyi 10 sai sun tsaya sun iya karatun su, sun san fassarar su, sun san ma'anonin su, sun cire hukunce-hukunce, sun yi aiki da su, sannan za su ƙarasa gaba. Abdullahi dan Mas'ud ko cewa yake la yakun hammu ahadukum akhira sura, kada kullun ɗayan ku ya fara koyan sura ya zama kawai abin da ya dame shi shine yaushe zan sauke surar nan ne, yaushe zan gama ta ne. Yace kar kai haka, ya zama himmar ka ita ce me ya za a karanta a fahimta. Dan haka ɗan uwa Ahlus Sunna, musamman mutanen cikin kungiya, ayi kokari ayoyi da ake ja akan minbarai na izala, to a rinka ana tsayawa ana daddake fassara akan su, ana tattauna hukunce-hukunce. Kuma zai yi kyau idan da za a rinka yin wa'azin ana tsara shi ya zama a rubuce, don ya zama akwai documentation. Kamar yadda za a ɗauka a kaset a aje, sai a ce sunan wa'azin kaza, sunan kaset ɗin kaza, kaset mai lamba kaza, kuma kofin wa'azin gashi bayan shekara kaza, in ka zo kana nema sai ka same shi. Ko kun fahimta jama'a? Waɗannan na daga cikin tsarin da zai tabbatar da ɗan bayan suka zo sai su ji daɗin gini akan abin da waɗanda ainihin suka gabatar. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sai malam ya ce wa qabsara al-akhdhu bi hadha al-asli shi'aran li ahli sunnah. To kun ga wannan ɗabi'a ta fassara Qur'ani da Qur'ani, fassara Qur'ani da hadisi, fassara Qur'ani da maganganun malaman farko. Wannan ɗabi'a ce ta ahli sunnah. Wal i'radu anhu simatun min simati ahli al-ahwa. Kaucewa wannan kuma to sai zama wata alama ce daga cikin alamar masu son zuciya. قال ابو المنذر السمعاني رحمه الله ونمالي ميسونا ابو مذ ايدين ابو المنذر السمعاني لتافي شي سنن شي ايدين واتو لتافي ايدين الامام ابو المنذر السمعاني سنن ايدين واتو لتافي ناشي سبحان الله tarihin shi nake kokarin karanto yake cewa Abul Muzfir Mansur ibn Muhammad ibn Abdul Jabbar At-Tamimi As-Sam'ani Al-Marwazi Ash-Shafi'i, asalin cikakken sunan ainihin wato malamin kenan, Al-Imam Al-Allama Mufti Khurasan, asalin shi mutumin kasar Khurasan ne wato ta yankin Iraki a yanzu. Wa min musannafati Al-Intisaru li Ahli Al-Hadith, asalin littafin da aka dauko magana kenan Al-Intisaru li Ahli Al-Hadith. Ya rasu hijira na da 489, ka karanta tarihin cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 19 shafi na 114, da littafin Tabaqatu Shafi'iyyatul Kubra mujalladi na 5 shafi na ainihin 335. Barka da abin da ya faɗi a cikin wannan littafi nashi Al-Intisaru li Ahli Al-Hadith, wato goyon bayan malaman hadisi. Yace inna umirna bil ittiba'i wa mudibna ilayhi, mu ahli sunna an umarce mu ne da bin shari'a kuma an neme mu da yin haka wanhina an al-ibtida'i an hana mu kirkiro bid'a wa zujirna anhu kuma an mana tsawa mu bar bid'a wa shi'ar ahli sunna to ga kirarin ahli sunna ittiba'uhum lis-salafis salih kirarin ahli sunna kenan biyayya da suke wa malaman farko na gari wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdath da kuma ahli sunna suna barin duk wani abu ne wanda yake kirkiro shi akai ko ku ainihin bashi da asali dan haka jama'ar musulmi kun ji wannan shi ko ibnu taymiya a cikin ainihin littafin shi mai suna bar'u ta'arudul aql wan naql mujalladi na 15 shafi na 383 cewa yi wa aslu wuqu'i ahli ad-dalal fi mithli hadha at-tahrif asalin abin da ya kai fatattu suka fada a cikin karkata al-i'rab an fahimi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba kauce wa fahimta qur'ani kamar yadda sahabbai suka fahimta wa tabi'una da tabi'ai wa mu'arafatu ma dalla alayhi bima yunaqidhu da kuma kokarin karu da abin da qur'ani yake nunawa ta hanyar kawo abin da ke warware ainihin al-qur'ani din sai kaga mutum ga abin da qur'ani yake nunawa shi kuma yana dauko wani abu yana karo da wannan fahimtar ta al-qur'ani kaji abin da ya kai su gabata wa hadha min a'zamil muhadda lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan na daga cikin mafi girman karkacewa Allah da manzon shi wa lakin ala jihatin nifaqi wal khida sai dai kuma mutum yana haka yana munafuntar kanshi yana kuma yaudarar kanshi da nufin cewa wai shari'a yake bi qur'ani yake bi amma yana dibo abubuwan da yake kuma suna karo da qur'ani amma da zai kona ya ga fassarar waɗannan ayoyin a wurin malaman farko sai ya gane cewa ashe ya bata ashe abinda qur'anin yake fadi daban da abinda shi kuma yake fadi shi yasa nake ƙara fadi jama'a matukar ahli sunna ne sai yayi kaidi da cewa fahimtar malamai magabata amma inda ya bude wa kanshi gabatar da tashi fahimtar to kowa ma zai ce shi ma ga tashi fahimtar to daga nan kuma rudani an dade ba a shiga ba kenan dan haka fa ahli sunna tamayyazu bi hadhal asli ahli sunna sun bambanta da wannan ka'ida wa sara shi'aran lahum kuma ya zama alama ce gare su duk inda ahli sunna suke ana jin suna cewa muna bin tafarkin malaman farko ne wa hum ma hadha yahdharuna ko yuhadhiruna min shadhil aqwali wal ara tare da haka kuma ahli sunna suna cewa duk wata magana wadda take shabba ce wato ta saba wa maganar da malamai suke akai to ka rabu da ita haka duk wani ra'ayi fa ma shabba fala yuntafatu ilaihi duk maganar da ta saba wa abin da malamai suke akai to ba a waiwayenta wa qa'iluhu me fadin wannan magana da ta saba wa ta malamai in kana min al-ulama'i ar-rasikhin wa ahli al-ilm al-mu'tabarin ightufira qat'uhu fi janibi ma lahu min al-fadl kun ji maganar da nake fadi a dazu idan aka samu wani babban malami mai gurfin ilimi yayi wata magana wadda an san cewa shi ba mai son zuciya bane ba mai bid'a bane amma sai aka ga ita maganar ta saba abin da malamai suke akai to saboda wannan daraja ta shi ta an san ba shi da son zuciya Allah yake nufi sai a ce to wannan ai abu ne mai sauki kowa zai iya yin kuskure kuma Allah ya yafe mishi wa ukhiza anhu al-ilm siwa zillatihi sai a ci gaba da karban ilimi a wurin shi amma ban da wancan kuskura kun ji jama'a dan haka wannan yana daga matsala mai girma mun taba samun kanmu tare da ƴan uwanmu ƴan kungiyar izala idan kai magana sai a ce to amma ai wannan maganar Imam Malik sabanin haka ne sai ka ce ai ga hadisi ya tabbatar in kai magana ga hadisi sai a ce to amma Abubakar gumi ba haka yace ba to gaskiya saboda Allah duk girman mutum yana iya yin kuskure idan mutumin nan an san mutumin kirki ne wannan kuskure bai lalata shi ba kuma cewar yayi kuskure ba a zubar da darajar shi ba don wasu abin da suke fahimta dukkan mutumin da aka ce yana da girma to kuma wai ana cewa wata ran yayi kuskure sai a ce ab to ya kuma shikenan ka gina shi kuma ka watsar da shi a'a ba haka bane sai malam yake cewa za a ci gaba da karban sauran ilmomi amma banda wannan kuskure qala ibn al-mubarak Abdullahi dan Mubarak ga maganar da yake fadi cewa yake yi rubba rajulin fil islam lahu qadamun hasanun akan samu mutumin kirki wanda yake da alherai masu yawa a musulunci, wa asarun saliha, da abubuwan alheri na gari, kanat minhul hafwa, amma wata ran sai a samu tuntuban harshe wa zilla, da kuma ainihin wato karkacewa ko kuskure. La yuqtaba bihi fi hafwatihi wa zillatihi. Ibn Mubarak yake cewa amma duk girman shi fa ba za a ce yayi kuskure ko yayi subda baka sai kuma a bi shi ba. Wannan yana daga abubuwan da gaskiya daga baya an rinka samun matsala. Sai a ce ga hadisi, sai ka ji wani ya ce to mu ba za mu bi ba, maganar da malam yake akai ita muke akai. A'a, malam ba zai taba kin hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ba zai taba kin hadisin manzon Allah ba. Sama'il Idris ba zai taba kin hadisin manzon Allah ba. Dan haka kar kai hujja da Imam Malik ko Abubakar guni ko Sama'il Idris ka ce kai kin da dai ba su bi wannan hadisi ba, kai ba za ka bi ba. Kar kuma ka dauka cewa in ka dauki hadisin to ka nuna su jahilai ne. Kar kuma kai kuma ka dauka cewa tunda sun yi fatawa ta zama kuskure, mutuncin su ya zube. Shi yasa aiki ne akan mu dake da awar salafiyya, mu ta kokarin fahimtar da wadancan wadanda za su dauka in ne ki daukar fatawar guri to ai na rena shi, da kuma wadannan da za su dauka to ai yanzu tunda guri yayi kuskure to babu bukatar shi. Ba haka bane, yayi kuskure Allah ya gafarta mishi, sai a aje kuskuren, sai a dau abin da yake daidai, kuma sai a ci gaba da bin abin da yake fadi daidai. Wannan shi ne adalci. Amma matsalar ita ce sai an natsu, an cire son zuciya, a fahimci cewa wannan ita ce hanyar ahlus sunna. Sannan wa yuhadharu minha la'alla takuna sababan fi fitnatin nasi wa hadamid dini. Ana tsoratar da mutane game da irin wannan dabi'a dan kar ta ja fitina da kuma ruguza addini. Misali, lokacin da aka zo masallacin gwallaga a Bauchi aka ce malam Sama'il Idris ya ce ba ahlul kitabi, ba a cin yankan su, ba a auren su, sai wani ya ce a yo ba ga aya ta ce akwai su ba kuma ana auren su ana abin nan, sai wani ya ce kai a ce maka malam ya ce har kai magana, to ba za ka sake gani na nan ba. To kaga wannan kuskure ne, sai ya ja a ruguza addini. An fahimta jama'a? Sai ce fa an Ziyad ibn Hudayr قال قال عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام. سيدنا عمر yake cewa na almajirin shi, kai Ziyad ka san abin da ke ruguza musulunci kuwa? Qultu la, nace mishi ranka ya dade ina ban sani ba. Qala, sai yace yahdimuhu zillatul alim, kuskuren malami yana ruguza addini. Wa jibalul munafiq, da jayayyar munafiki fil qur'an, munafiki ne ya dibo ayoyin Qur'ani ya ta zuba su ba a yadda suke ba. Wa hukmi a'il a'immatil mudallin, da kuma hukunci na shugabanni batattu. Kaga abin da ke ruguza addini abu uku. Malami yayi kuskure, wani sai ya dauka to tunda malamin nan yayi kuskure har abada ba ni bashi. Zaka ji musamman a Najeriya suna cikin bin malami na sunna, sai wata ran wata munasaba ta sa sai wani abu ko ya aikata wata fatawa ko makamancin haka ta zama kuskure ce, shikenan sai ka ji ya ce duk bari ya dibo kasusuwan shi ya goge, ya daina sauraron shi, shikenan ana nan da an ce wani, sai ya ce ai ni wani tun dan bai faɗi ka ba din nan, ni tun da ran nan ba ruwa na ma da shi. Wato shi ba da yake bin wannan malami ya dauka annabi ne, ba za a taba samun yayi kuskure ba. Kaga wannan kuskure ne, babban kuskure. Jama'a ku kiyaye, Allah yana cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Masu tsoron Allah ke danu na taba su, duk tsoron Allah ka in kai ba annabi bane wata ran shaytan zai iya kauda kai. To in shaytanu suka kauda su, sai ka ga saboda tsoron Allah sai kuma su dawo su fadaka. Waye sanar da kai malamin ka duk tsoron Allah wata ran shaytan ya taba shi, shikenan sai ka ce ba ka ba shi. Wannan kuskure ne, ka ji sharrin da kuskuren malami yake haifarwa. Da malami ya yi kuskure, wani sai ce ba zai sake bin shi ba, ba zai sake jin karatun shi ba, ba zai sake bin fatawar shi ba. Na biyu, wani kuma in aka ce malami ya yi kuskure, sai ce malamin za ku ce ya yi kuskure, eh to billahi allazi ba ni sake bin ku sallah. Malamin to shi ma anan ya dauka malam ma'sumi ne, to kaga kuskuren wannan malami ya zama musiba ga bangarorin mutane guda biyu. Na biyu, in aka samu munafiki wanda ba da gaske yake musulunci ba ya tajawo ayoyin Alkur'ani yana bankara su daidai da son zuciyar shi, wannan zai rusa musulunci. Sannan in aka samu azzaluman shugabanni batattu suna ta kallon hukunce-hukunce, addini na rugujewa da wannan. Waɗannan maganganu na Sayyidina Umar al-Imam ad-Darimi ya fitar da su. Malam ya ce wa qad hadathat zallatun izam min a'immatin a'lam, an samu manyan malamai a duniya sun yi kurakurai, wa lam yutabi'hum as-salafu ala zallatihim, malaman farko ba su bi su akan waɗannan kurakurai ba, wa lam yaskutu anha kuma ba su yi shiru ba, wa lam yaghmatuhum haqqahum, sannan kuma ba su rage musu daraja ba, wa ilmuhum ba su zubar da daraja iliminsu ba, wa qabrahum da kuma mutuncinsu. Ku kiyaye, an samu cikin sahabbai fa akwai waɗanda suka yi fatoyi aka gano fatoyin kuskure ne, amma wannan ba zai zubar da mutuncin wannan sahabi ba, wannan ba zai sa wannan sahabi daga ran nan a ce kuma dole ne ba za a sake sauraron wata magana ta shi ba. Don haka ku kiyaye, waɗanda aka samu cikin manyan malamai sun yi kuskure, ba a bi su ba akan kuskuren, ba a kuma zage su akan kuskuren ba. Tuntuni haka muke da'awar mu ahlus sunna da muke bin manhajin salaf. Idan muka ce mai risala yayi kuskure da yace in kai sujuda ta biyu fa qum kama anta wala tarji' jalisan, ka miƙe daga sujuda ta biyu kamar yadda ka taso, kar ka koma ka zauna, sai mu ce kuskure ne dan annabi yana koma yana zama. Wannan zaman shine malaman fiqh suke kira jilsatul istiraha. Sai a ce mai risala kace yayi kuskure, eh to ba ka sake ganin mu masallacinka. Sai ka ji duk inda aka zauna sai a ce zagin malaman fiqh suke yi, ai zagin sun rena malaman fiqh, sun ce tafan fiqh ƙarya ne. To tunda suka ce mai risala yayi kuskure, to waye rage kuma? A'a, ba a bin su in sun yi kuskuren, amma ba a zagin su. Ku kiyaye, wannan ita ce ka'ida, kuma wannan na daga cikin fitintunun da suka rinka taimaka wutar fitintunu a masallatai na ahlus sunna. Don haka, don girman Allah, na daga cikin farin sako da nake aikawa shine ayi kokari a kiyaye don kada haka ta sake faruwa. Har sai da aka waye gari, musamman a nan Zaria, akwai masallatai da dama waɗanda aka rinka samun tatabirza tsakanin matasa da dattawa, da an je dama sai zama kawai matasan da dattawan takin saka ake. Saboda me? Su matasa suna da lokacin karatu, haka suke tun zamanin annabi, saboda ba sa cefa ne, ba yi da wata harka, wuni zai ta bulugul marami a hannun shi ana biya mai riwatu salihin har dare. Kai kuma in ma malami ne, sai a wata ba ka dan samu ka dan yi nazari, kana cikin nazarin sai a ce maka ga wannan na amai da gudawa, a zo a ce maka mai gida eh manja ya tsari gidan nan, shinkafa kuma da safe ba wata ba a ci, tuni sai ka rufe bulugul marami ko alafa ba za ka samu. Kaga ba za ka haɗa kanka da wannan matashin ba, ba za ka haɗa kanka da shi ba. To a ƙarƙashin haka kuwa wannan matashin zai iya zuwa da abubuwan da kai baka sani ba, to ba daidai ba ne a zo ana fitina. A lokacin da na buɗe makarantar Darul Hadisi yau shekara 21 da ta gabata cikin watan Satumba, Alhaji Abdu Gurgu yana daga cikin malaman da suka kafa izala a Zariyar nan, musamman a yankinmu na Sabon Gari. Wucewa yake bai taɓa ainihin shigowa makarantar ba, kuma sai ya wuce makarantar zai shiga gidan shi, amma bai taɓa lekowa ba. Wata rana wani dalili ya sa shi ya karkato ya shigo, da yaji yadda ake karatun kashe gari sai ya duro sai gashi a tsakiya. Da akai karatu sai ya ce to akwai matsala a Zaria. Muka ce me yasa? A cikin jama'a ya faɗa yau shekara 21 ya ce akwai matsala a Zaria. Ya ce wannan karatun ya kamata a ce manyan malamanmu su zo a koya musu. Ya ce don waɗannan yaran idan suka iya wannan karatun to garin nan zai hargitse. Wallahi a lokacin hatta ni kaina ban fahimci me yake nufi ba. Sai ya rinka bin malaman nan gida-gida yana ce musu wallahi wani matashi na nan yayo karatu ya tara matasa yana karantar da su, ku zo a yi da ku. In ba haka ba matasan nan suka yi karatu akwai matsala. Sai suka ce Alhaji Audu Gurgu kamar ya tabu yana cewa ba mai karatu kenan sai waɗannan yaran. To ko kafin wani lokaci shikenan sai ka ji ɗin mutum ya yi magana sai a ce a kar ba sallah wannan hadisi rubabbe ne hadisi eh wallahi kuwa wani malami ne ya taba zuwa ya same ni yace to shi fada daban shi suna zuwa karatu wuri na amma sun fara koma mishi da wasu dabi'u bai taba jin su ba nace kamar me yace shi tunda yake bai taba jin a ce hadisi fa wannan rubabbe ne bai inganta ba shi fa bai taba jin a kawo sabanin malamai kuma a ce ga wadda take daidai ba shi abin da ya saba jin a kawo sabanin malamai sai a ce duk kowace daidai ce kowace aka dauka to yaya wannan abu yake to saboda haka ku fahimci wannan jama'a gaskiya ahlus sunna dole ne su san cewa duk girman malami in yayi kuskure to sai a aje kuskuren amma ba a rena shi kuma za a ci gaba da cin moriya da albarkar ilimin shi a gaba Ibn Taymiyyah bari ka ji abin da yake fadi ainihin a cikin littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 19 shafi na 191 cewa yi wa kaseerun min mujtahidi salaf wal khalaf qad qalu wa sa'alu ma huwa bid'a yace bari ga ma manyan malamai dawa cikin malaman salaf da waɗanda suka biyo bayan su an samu sun rinka yin wasu fatawoyi waɗanda su fatawoyin bid'a ce su fatawoyin bid'a ce ولم يعلموا انه بدعه اما فسو da kansu da suka yi fatawoyin ba su san bid'a bace yana ganin iyakar gaskiyar shi wannan abin daidai ne imma li ahadith da'ifa ibn taymiya yake sun yi wadannan fatawoyin ne ko dai saboda hadisan masu rauni ne zannuha sahiha wadanda suka zaci cewa sahihai ne wa imma li ayatin ko kuma saboda wata ayoyi ne da suka karanta fahimu minha ma lam yurid minha wanda suka yi fahimta a cikin aya fahimtar da ba haka take ba ba haka tazo ba wa imma li ra'yin ra'uhu ko kuma saboda wani ra'ayi ne suka gani wa fil mas'alati nususun sai ya zama ita mas'alar tana da nassoshi masu zaman kanta lam tablughum wadanda nassoshin ba su isa gare su ba malami sai ya fatawa sai ya zama wannan fatawar da yayi ashe akwai hadisi wanda ya naushe fatawar amma ba da ganganye ba ba shi gantaka yayi ba ba bid'a yayi ba amma daga baya sai aka ga ita fatawar ta saba to me matsayin musulmi akan haka kamar fatawoyin da ake kawowa cewa wai Imamu Maliku ya ce runguma hannu a sallah dogaro ne in ma har Maliku ya faɗa haka to kuskure ne domin shi da kanshi kuma ya ruwaito hadisan da suka bayyana cewa annabawa kaf haka suke sallah kuma annabi haka yake umarni da ayi na daya aka ce imamu na biyu aka ce imamu maliku ya ce duk auren da aka daura shi da sadakin da bai kai rubu'u dinar ba auren bai ba wannan fatawar kuskure ce don ta saba ma abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu waɗannan abubuwa ba daidai bane amma kasantuwar imamu malik ne ya fadi kuma ba za su gyaru ba kuma dan ya fada bai zubar da girman shi ba to shine kokarin abin da ake so a daidaita tunanin mutane ayi alignment a cikin tunanin mutane kada ka zake karka gaza karka zagi maluku dan yayi kuskure kakkare na shi karka ce mai ilimin banza kar kuma ka ce tunda maluku ne ya fadi to alal aini war ra'as sai ka bi ka kiyaye shi ya bayyana kuskure ne gare ka shi ko bai bayyana gare shi kuskure bane da wannan ne sai malamai su ce kai bid'a kake bi kai san zuciya kake bi sai ka ce dan na bi maliku din sai ya ce a'a ka bi shi ne akan abin da ya bayyana kuskure ne saboda haka sai kun natsu ku fahimci waɗannan matsalolin a wani wurin kuwa Ibn Taymiyyah cewa yake yi wa mimma yata'allaqu bi hadha al-bab na daga cikin abubuwan da ke da alaka da wannan babi da muke tattaunawa akai na kuskuren malamai أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم ما لن ينشي واجبين كوايفني ما لم يدك اتكين صحابين تابعين وأن دسك بيوباين صحدوني أتتاشي أهل البيت نكوبا أهل البيت با قد يحصل منه نوع من الاجتهاد أكن ساموني ياي ونقوازو yayi kokari yayi ijtihadi yayi fatawa maqrunan bizan ya gama shi da zato zato ne ya kai shi wannan fatawa wa nau'in min alhawa alkhafi ko kuma a ma samu dan san zuciya amma a sakaye fa yahsulu bi sababi zalika ma la yanbaghi ittiba'uhu fi. Ibn Taymiyyah yace sakamakon haka sai ya zama bayanai da yayi sai kurakurai su bayyana waɗanda bai kamata a bi shi ba. Wa in kana min awliya illahi almuttaqin, yace koda ina cikin waliyan Allah masu tsoron Allah, in dai ya bayyana abin da ya fadi kuskure ne to ba za a bi shi ba. Wa mislaha ba idza waqa'a yasiru fitna li ta'ifatayn. Ibn Taymiyyah yace abin takeici shine irin haka in ta faru yakan zama fitina ga bangarorin mutane guda biyu. Ta'ifatun tu'azzimu, mutanen da ke girmama shi, fa turidu taswiba zalika alfi'l wa ittiba'ihi alayhi, sai su kokarin cewa to ai tunda malam ne ya fadi daidai ne, tunda ahlul bait ne suka fadi daidai ne, to ai sahabi ne ya fadi, ai Abubakar ne ya fadi daidai ne. Wa ta'ifa tazimmuhu, wasu kuma sai su koma suna zargin shi, suna cewa to ai dama mun gaya muku ga irin sahabban nan, ga irin abin da Abubakar din yake fadi kenan, sai kaga ya koma yana zargi. Sai ya ce fataj'alu zalika qabihan fi wilayatihi wa taqwahu, sai su soki kaunar shi ga Allah da kuma tsoron Allah shi, sai kaji ana suka shi tare da cewa kowa san mutumin kirki ne. Bal wasi birrihi wa kaunihi min ahli janna, yace kai koda yana cikin yan aljanna kamar cikin sahabbai, sai kaji wasu na suka shi. Bal fi imanihi hatta tukhrijuhu an aliman, sai kaji wasu ma har suna kafirta shi, suna tabbatar da cewa ainihin wato ya fita daga addinin musulunci. Malam Ibn Taymiyyah yace wa kullan wa kila hadaini tariqaini fasid, yace waɗannan abubuwan hanyoyin guda biyu dukkan su barna ne, goyen bayan malami akan kuskure barna ne, sannan sukar malami akan kuskure barna ne. To kamar yadda nake cewa tuntun haka muke da'awa, kar ku goyi bayan malam wani dan yayi kuskure akan kuskura, amma har abada yana nan mutumin kirki. Kar ku zage shi dan yayi kuskure, saboda kuskure ne ba wanda ya kubuta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai malam yace wal qawarij wal rawatib wa ghayrihim min adawil ahwa dakhala alayhim adakhil min hadha, kaga duk yan shi'a da khawarijawa da sauran yan bid'a duk rubanin da suka shiga ya faru ne ta irin haka. Dan shi'a zai rufe fuskar shi, yace duk abin da yazo daga wani ya karba. Khawarij kuma zai rufe ido yace wani ya ce ka ba eh to ya kafirta ba ni bashi, amma ahlus sunna wani ya faɗi kaza eh to kuskure ne, Allah ya yafe mishi, Allah ya ji kan shi, kuma sai ka ji gobe yana sake hujja da maganar shi. In aka ce jiya ka ce yayi kuskure, sai ce eh ai ba cewa ne ya kafirta ba, ba cewa ne mutumin banza ba, cewa ne yayi kuskure akan wannan matsalar ta jiya, amma cewa bai yi kuskure ba. Shikenan, dan girman Allah ahlus sunna musamman da ke cikin kungiyar izala, a rike wannan ku ga yadda wannan haɗin kan zai ainihin yi guibi. Sannan sai ya ce wa man salaka tariqa li'tibali azama man yastahiqu at'azim, duk wanda ya kama hanyar adalci to zai girmama duk wanda ya cancanta a girma. Wa ahabbahu wa walahu, zai kaunace shi kuma zai jibince shi. Wa a'ta al-haqqa haqqahu, zai kuma baiwa mai daraja daraje shi. Fa yu'azzimu al-haqqa wa yarhamu al-khalq, dan haka sai ya girmama gaskiya ya kuma ji tausayin halittun Allah, ya roƙa musu Allah, Allah ya yafe musu. Wa ya'lamu anna ar-rajul al-wahid takunu lahu hasanatun wa sayyi'at, zai iya sanin cewa mutum ɗaya za a iya samun yana da daidai yana da kurakurai. Fa yuhmadu wa yuzab, dan haka sai a ainihin yaba mishi akan wannan ainihin abin da yayi akan daidai, sannan kuma wannan abin da yake ba daidai ba a zargi shi abin. Dan haka ku kiyaye fatawoyin ne ake kushe su a ce ba daidai bane, ba wai masu fatawoyin ba. Wa yusab wa yu'aqab wa yuhibbu min wajhin wa yubghadu min wajhin, a kaunaci abin da ya aikata, a kauna a ki kuma abin da ya fadi a can wanda yake ba daidai ba. Haka al'amarin yake. Malam yace hadha huwa madhhabu ahli sunna wal jamaa, kun ji madhhabin ahli sunna kenan da sauran jama'ar musulmi. Khilafan lil khawarij wal mu'tazila wa man waqaqahum, sabanin khawarijawa da mu'tazilawa da waɗanda suka dace da su kamar yan shi'a. Ka karanta min haji sunnatin nabawiyya mujallabi na 4 shafi na 543 zuwa 544. Jama'a, kun ji gaba ta uku daga cikin nasihohin da nake gabatarwa akan ka'idojin da ahlus sunna ke dauka wajen tabbatar da aqida da manhaji. idan har aka ci gaba da kiyaye waɗannan insha Allah ta'ala za a ga cewa wannan haɗin kan da ya samu wallahi sai kowa ya ji dadin shi insha Allah ta'ala. Kuma ina da yaqinin tunda Allah ya nufi haka, in Allah ya so duk waɗannan abubuwan za a kiyaye su. Abin da yasa na faɗa haka saboda ai da a haka ake, da ba wani ahlus sunna da ke faɗa da sunna ka jira ake kawai ko a wurin wa'azi ne kana cikin cin waina sai ya ga wainaka ta faɗi ka sanya hannun hagu ka ɗauka ka sa a baki yana ce maka ɗan uwa ai ba a ci da hagu, sai ka ce oh Allah ya saka da alheri. To kai daga ina sai ce daga fatas kuma, to ba na adoration ka kana nan wata ran sai ka jira garin haka sai ga kanwashi sai ai aure an yi aure dewa haka zumunci ya kullu saboda ya gaya maka sunna ya faɗa maka hadisi sai ka ji duk duniya ba wanda kake kauna sai shi. In Allah ya so haka za a dawo insha Allah. Jama'ar musulmi in Allah ya kai mu gobe akwai tattaunawa wadda zan karasa gaba kwaya biyu anan, sa'an nan a goben zan kawo abubuwan da jama'a za su fara fahimtar maganganun da nake ishara akai da nake cewa sakamakon wannan rabuwar da aka yi jama'a ita ta ja bullowar waɗannan ba mamamai a Najeriya, ita ta ja yakin zangon katab, ita ta ja aka yi ta kashe musulmi a wurare. Saboda barin gaya muku, in kun fahimci wani misali da